الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كان بيوديك وتنجماد الآخرة وجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودي لدغي حدود أربعين دبيو كما يوشاد يرغى وتنبيعني لدي دبوديو لأشرين لدي أولا مجلس سلام لتارن البركة لمكي كراتب لتافا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمة لمي العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى وما أولنا مسلاتنا مجامع الشيخ بلحة السلفي رحمة الله عليه منا كتاب الوضوء إذا متاش باب صب الماء على البول في المسجد باب صب الماء على البول في المسجد والنزيز ومجلس منا 80 دشيدة إن شاء الله تعالى a cikin kitabul wudu'i a cikin wannan littafi malai ce babun babi sabbul ma'i 'ala al-bawli fi al-masjid kwarara ma bawali ruwa a masallaci idan akai bawali a masallaci to me kamata a yi me zai tsarkake wannan wajen shine a zuba masa ruwa akwai wani zai iya ka kallo shi zai ce to me zai ka bawali masallaci yaro zai iya shigowa yayi sannan babba ma zai iya kufce masa kamar yadda zamu gani a cikin hadisi Allah shi tauta an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qama a'rabiy fi al-masjid fa bala fa tanawalahu an-nas fa qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam da'uhu وحريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وأن حديث أنسى مشهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سجلنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر أو الصحابة وأن يفكوا صحابي وحديث قباتي قال يتشي قام أعرابي في المسجد وانبا قوي يا طيا أما سلاتي فبال قوسي بول بقوي يشبو مسلاتي مزان الله صلى الله عليه وسلم قوسي يسامون وجي قوي يتغوى النش قوي يتقول بول فتناوله الناس سيمتاني سقي كنسا وترواية فزجره الناس mutane suka daka masa tsawa a wata riwaya fa zabarahu an-nas mutane suka hantare shi ka ka da hankali ne irin dabi'ar mutane fa qala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam yace da'uhu kutale shi ya gama bawulin sa wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'i in ya gama abinda zai wanke wannan wajen da ya bawali a cikinsa shine ku ɗibo guga ɗaya ta ruwa sai ku kwara ma wajen aw zanuban min ma'in ko bokiti na ruwa fa innama bu'ithtum muyassiri ku da aka aiko ku sauƙaƙa walam tub'athu mu'assiri ku ba aiko ku domin ku zo ku matsa ma mutane ba ku tsananta musu wannan hadisin yana da girman sha'ani yana shiga cikin babubbuka da yawa na musulunci malaman fiqhu suna girmama hadisin matuƙa sun fitar da ƙa'idoji na fiqhu a cikinsa manya-manya alal aqalli guda biyu za mu gansu sannan na biyu malaman da'awa malaman fiqhu da'awa masu kiran mutane da karantar da su da malaman tarbiyya su ma sun fitar da darussa kuma sun riki wannan hadisi da matuƙar mahimmanci saboda abin da ya kunsa na karantar da mutane sannan na uku malaman al-akhlaq wa siyar, malaman da suke bayani akan kyawawan dabi'u da yadda ya kamata kuma mutum ya gudanar da rayuwarsa, su ma sun dauki darussa da yawa a cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam mai girman sha'ani. Al-Imam al-Bukhari ya ambace shi a wurare da yawa a cikin sahihinsa, sannan al-Imam Muslim ya rawaito shi, sannan sauran malamai ma na hadisi sun fitar da shi a cikin littafansu. To da kallit hadisi ne mai girman lamari, duk da cewa bai da tsawo kasar da ta faru a ciki. In ka tattara duka riwayoyinsa da abubuwan da suka faru, baya wuce layi biyar hadisi. A nan ba shi bai wuce layi biyu da rabi ba. To in ka tattaro duka riwayoyin hadisin da abin da ya faru, gabaki ɗaya baya wuce layi ta biyar, amma kuma cike yake da darasa. Abu na farko dai a larabci, in an ce al-arabiyyu ba kauye, malamai suka ce balarabe ne ko ba balarabe ba, saboda za ka ji suna fasara su ce al-arabi su ce balaraban kauye, duk ba kauye ana ce mushi al-arabi ko da na nan gari ne ko na ina ne, in ka gan shi ka ce mushi al-arabiyyu ba sai balarabe ba, duk ba kauye ana ce masa al-arabi, al-badawi kenan. Mutumin da ke rayuwa a ƙauye, jam'insa shi ne al-arab, kamar da Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi. Sannan kuma ya ce wa mimman hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina. Kaga Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran, larab ƙauyawa su suka fi tsananin kafirci, wa nifaqan da kuma munafirci, wa ajidahu an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli, kuma su suka fi tantanta kasu san abinda Allah ya sauka ma manzon Allah, to da suna can. Shi yasa manzon ne ce man sakana albabi ya tajafa, duk mutumin da ya zauna a ƙauye ba addini to jafa sai wauta, ka'ida ce wannan. To su ne al-arab, dabi'unsu an san su da khushunatul aish, suna da kaushin hali, sannan an san su da shi yasa idan mutum ya zama tunanin shi wani iri sai a ce mishi bajin ra'ayi. Bajin ra'ayi ana nufin mai bakauyen tunani ke, amma na raka tab'aka allazina hum arazinuna, yace mai bajiyar ra'ayi, sai a ce mai bajiyar ra'ayi wanda ra'ayinsu can yake irin na kauyawa, shine wannan. To su ne al-arabu. To aka samu wannan ba kauyen ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kisoshin larabawa, in kana bibiyar hadisai larabawan da suka zo wajen Annabi sama kuma suka aikata abubuwa na ban mamaki, za ka iya rubuta littafi guda akan wannan. Daga ciki akwai wanda ya zo ya ta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murni min malillahi la min mali abika, ka sa a bani dukiya daga cikin dukiyar Allah tunda ba ta gidanku ba ce. Kaga ba kauye, in sun zo wajen manzo Allah su sama ba su san gidan da yake ba a cikin gidajen matansa, sai su daga murya suna ya Muhammad Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aqtabuhum la ya'qilun walau annahum sababu hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Kaga duk tabi'ar su ce. Anas radiyallahu ta'ala anhu yace kin da aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubna lakum tasu'ku, ce sai muna shayi muna jin tsoron mu tambayi manzo Allah sama wani abu, yace amma muna jin dadi kauye yazo daga kauye yazo yayi tambaya duk abin da mu muka kasa tambaya Annabi sama, saboda yadda muke shayin Annabi sallama muke jin kwardinin sa, to shi baya ji kawai zai bude komai yayi tambayar shi. Kauye ya zo gaban manzo Allah sama ya ce inni sa'iluka wa mushaddidun alayka fil mas'ala, ya ce ya Muhammad na zo ne maka tambayoyi kuma ba zan maka sauki a tambayar, ba za ka sha tambaya mai daki. Manzo sama ya ce tambayar ka, in yi tambaya sai ya ce Allahu amaraka, Allah ne yanzu Allah ne ya umarce ka cewa mai kaza, aka gama lissafa mashi kuma komai, sai ya juya ya ce wallahi la azidu ala zalika ahad abadan, ce duk abin da aka faɗa mu akan haka zan tsaya ko ba zan ƙara komai ba. Mazan sama ya yi dariya ya ce aflaha in sadaka, shi in da gaske ya faɗi wannan magana har zuciyarsa su kan aljanna ne shi. To ka gani, to daga suna da fa'idojinsu, sannan kuma suna da a matsalolinsu da damuwoyinsu. To ya zo masallaci kawai sai ya zaɓi waje. A wata riwayar aka ce fa bala fi ta'ifatin masjid ko ta'ifatin min al-masjid, sai ya samu wani ɓangare kawai na masallaci kawai ya cire wandon shi ya kama bawalin shi a masallaci. Kuma masallacin manzo Allah sallama shi ne na biyu a daraja a cikin masallatai. In kai sallah ɗaya za a baka ladar 1,000 da nassin hadisi ingantacce, in ba a masallacin haramin Makka kai ba wanda shi lada 100,000 ne. To ya je wannan masallacin kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a daidai lokacin manzon sa yana karantar da sahabbansa, sannan kuma wani abun ban mamaki a gaban mutane wanda muru'a ta ɗan adam. To tana ba shi cewa tinkini ba sai an faɗa masa ba, kai yabo ya buƙatar sa a gaban mutane, kai yabo wani mutane na ganin shi bi ya zo ya yi. Fatanawalahu an-nasu, sai mutane suka daka masa tsawa, ba mamaki me yasa suka yi, saboda ya saba, ya aikata abin da yake sabanin abin da shari'a ta ce, ai yayi abin da bai kamata ba. To amma su kuma me, basu kalli waƙi'i ba, basu kalli waye shi ba. Ka'ida ita ce inzalun nasi manazilahu, sannan mu'asharatu kulli jalisin bima yula'imu, a cikin ɗabi'u da dabarun zamantakewa kowa ka karanta halinsa sai ka zauna da shi yadda yake. Shi ne Bahaushe yake cewa duk wanda ka san halinsa to ka ci maganin zama da shi. Kuma mutane da kake ganin su Allah madaukaki ya halice su kamar yadda ya halice ƙasa, yadda ƙasa take wata baƙa wata ja, wata ka ganta ga ta nan toka-toka, sannan wata ta kasance mai tauri, wata kuma ta kasance mai taushi, wata kuma ta kasance duk abin da aka sa mata za ta fitar da yabanya, wata kuma tsandauri ce ita, haƙo ce duk abin da aka shuka ba zai fito ba, wata haƙa rijiya, wata kuma ko me za a haƙa ba za ta ba da ruwa ba. To haka mutane suke kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da Allah ta'ala ya tashi halitta annabi Adam alaihi salam, ya umarci mala'iku su je su ɗibo kowane nau'i na ƙasa su damƙo. To shi ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan ƴaƴan annabi Adam alaihi salam suka zama kamar yadda nau'ukan ƙasa suke. Wani mutum in kai mu'amala da shi zai ga cewa duniya ba wanda ya kai shi kirki. Wani idan ya tsula maka tsiya to sai ka ce duk duniyan nan ba mutumin ba za ka mashi, ko ka ga haka yake. Sannan wani duk abin da za ka mai ba za ka ɓata mashi rai ba, ba za ka ga fushin shi ba, shi kuma wani kawai taɓani ne a ga sarki, kawai da ka ɗan mashi abu sai ya juya gaishe shi ma sai ya zama rigima. Kaga shi ne wannan. To sai suka masa tsawa suka kama mashi faɗa. Faƙala lahumun nabi sama da ruhu wa hariku ala baulihi sajlan jimma, manzo Allah su sani ya ce ku tsane shi idan ya gama bawalinsa sai ku zuba ruwa, ko ya gama ko bai gama ba za a zuba ruwa tunda da ya fara. To gara a bashi ya gama. Malamai suka ce a ciki akwai fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, idan baka bashi ya gama ba to zai ɓata wuri da yawa, cikin abin da zai ɓata har da tufafin shi. An daka mashi tsawa ya miƙe ya tsorata, kaga zai ɓata wandonsa ya ɓata rigarsa ya sake ɓata ba waje ɗaya ba. To daga nan ne malamai suka fitar da ƙa'ida ta irtikabu a haffi dararai, ƙa'ida ta fiqhu ta irtikabu a haffi dararai, suka ce wajibu ababe guda biyu masu cutarwa idan suka afku a mutum to sai ya kalla, in ya zama tilasti an aikata ɗaya to me za a yi, ru'iya a khaffuha fa yurtakab, sai a duba a ga waye ku sauki a ciki sai a aikata shi. Kaga bawali yake a wuri ɗaya zai yi a cikin masallaci laifi ne, amma idan ka matsa masa zaka cutar da shi a zuciya, sannan kuma zai yarye dabawalin nan ya fesa shi ko ya fesa shi a wurare mabambanta ciki har da tufafinsa, kaga an gudu ba a tsira ba, ko kuma ya kasance ya cutu a marasa mara shi kamar ɗi ya fara bawali an hana shi, to sai aka ce a kyale shi. Karshe abinda za a yi shi ne mai in ya gama dai a zuba ruwa, tunda ya riga ya fara ko ya fara ko ya gama ko bai gama ba sai an wanke wajen, to a bashi ya gama, in ya gama sai a zo a ɗibo ruwa sai a wanke wajen shi ke. Sannan hadisin ya karantar da mu a nan gaɓar cewa idan an yi ɓanna to ba koda yaushe ake cewa a bari sai ba wani a yi bayani nan gaba ba, ba a yi bayani a lokacin, sai suka fitar da ka'ida ta usul da suke ce mata la yajuzu ta'khirul kalami an waqti hajati, baya halatta a dinkirta magana a daidai lokacin da ake buƙatar wannan magana. An yi wata ɓanna a wuri, in aka dinkirta ɓannan to ɓannar da za ta biyo baya za ta fi wadda ake ciki, to wajibi ne a yi magana ko da ran wani zai ɓaci, wani ya saɓo a nan take kuma da yawa mutane za su ruɗu da shi, to ba laifi ba ne a jawo hankalinsu a nuna masa cewa wannan abu da ya saɓo ne kuskure kuskure. To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi mu'amala da wannan bawan Allah mu'amala ta zafi, domin me ba da gangan suka yi ba, su kuma himayatu shar'illahi hamalahum ala zalika himayatu shar'illahi, tsara shar'a Allah ita ce shi ne ya sa su ciki wannan zafa. To amma mazan su sai ya ce musu ba haka ake yi ba, ba haka ake yi ba, ku tsane shi ya gama. Akwai ɓannar da in ana yin ta a lokacin in ka batta in ka ce za ka gyara ta ko ka hana a yi ta, to za a je a aikata wadda ta fi ta, to ka bari a yi ta. Ya faru da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, kamar yadda almajirin sa Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin littafin sa Ilamul Muqeen an Rabbil Alamin, cewa lokacin da ake yakin tatar waɗannan lalatattun mutanen da suka zo daga gabashin duniya suka shiga ƙasashen musulmai suka riƙa musu kitan gilla, a rana guda tatar a Baghdad ana lissafi sukan yanka Allah kaɗai san mutanen da suke yankawa. To da suka gama wannan ɓannar Allah ya fitar da su daga garin Baghdad bayan sun kashe sarkin musulmi na wannan lokacin, to sai suka koma kuma wasu garuruwa na musulmai, cikin garuruwan da suka koma akwai garin Dimashq, suna ɗan ɓannar su kuma suka ce sun musulunta, amma ko musu daina ɓannar da suke ba sai dai sai sauki. Malam Shaykhul Islam Taymiyyah ya shugabanci a yaƙe su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, da kansa ya shiga gaba an yaƙi tatar, to haka shiga labasu suka yi sauki suka koma suka daina kashe musulmai, amma ba su daina saɓan Allah ba suna shan giya. Ran nan Malam Ibn Taymiyyah da almajirin sa Ibn Qayyim sun zo wucewa sai suka tarar da su suna shan giya, sai Malam Ibn Qayyim ya ce mu je mu musu nasiha mana ala gafarta malam, sai ya ce da'ahum, ya ce ka kyale su, yanzu idan muka musu wa'azi suka bar shan giyan nan muna wucewa za su koma kuma in suka ga musulmi su bige shi, saboda ba su sha giyar su yanzu ta fi sauki sai da su je su kashe musulmi. Kaga wannan duk mun da yau mu ba mu fahimtar sa. Akwai abin da in ka ce lokacin da ake yin shi za ka gyara, a daina yin shi dole, to zai haifar da wata matsala, ka kyale sai an samu wata dama, to shine abin da manzo mai masu sahabbai sai nuna su ne masu kuskure, su kyale wannan bawan Allah da ya zo ya bawali a masallaci, saboda kada abin da ya aikata in sun hana shi ya kai ga zuwa ya aikata kuma abin da ya fi shi muni. Me yasa shari'a ta ce ka zagi gumaka? Zagin gunki halas ne, ka ce Allah ya tsine ma gunki, amma sai Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi min sakamakum fayasubbu allaha adwan bighayri ilm, kan ku zagi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba ko ku zagi ababen bautarsu, fayasubbu allaha in suka tafi tarama wa za ta rama a kan shi sai ce kun zagan mana abokan abun bautan mutum kuma ba mun zagi abokin abun bautar ku sai su zagi Allah aduwan bi ghairi saboda gaba da suke yi da ku bi ghairi ilmin da kuma jahilci da suke da shi sai ce bari su rama a kan Allah to sai aka ce ka a zagi ababen bautansu kaga duk wannan abun kula ne sosai to shine wannan ba kauyen annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi ci gaba da bawalin sa yadda cewa yin bawali a masallaci ne shi ne amma a kyale shi saboda idan ba a kyale shi ba to abin da zai biyo baya sai ya fi muni zaka ce a kyale shi ya gama bawalin sa saboda haka bayan ya gama wa hariqu ala bawlihi sadlan min ma'i aw zanuban min ma'i sadlu da zanub dukkanin su masaki abinda ake zuba ruwa a cikin sa ko ka ce guga ko ka ce bokiti ko kwano ko kwatanniya ko kuma duk wani abu da za a iya ɗibo ruwa da shi to za a iya kiransa da sajlu za a iya kiransa da jalwun za a iya kiransa da zanu so haka sai aka ce a je a ɗibo wanda shine fiqhun bab cewa idan aka yi bawali a masallaci to ruwa za a ɗibo kawai a fara shikenan ya wanke wannan bawalin sai mun gane fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka'ida ita ce ni da aka aiko ni ku kuma mabiyana an aiko mu mu zama masu saukakawa ne ba masu zafafawa ba shi yasa suke cewa daga cikin ruhin shari'ar musulunci ran shari'ar musulunci akwai at-taisi السعد يكي والشوء من أصوله التيسير في كل أمر نابه تعسير شرع المسلمين شيء دقيت كن تواسن أكجنا تأكنس أقين التيسير سوق الدعوة سوق الدعوة أن كان التيسير في أصل التشريع لكما التيسير عندما يطرأ أو تطرأ مشقته asalin shari'ar musulunci mai sauki ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum bil haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini shi yasa duk ibadar da kake ko kuma kana wani hukunci kana aiki da wani hukunci ka ji zuciyarka kana jin haushin wannan hukuncin ko dai kana da matsalar imani ko kuma an baka fatawa mu'wajjah domin akwai alfatawa mu'wajjah akwai fatawa karkatacciya daga matsalar fatawacci domin duk fatawa a cikin shari'ar musulunci sai ka same ta akwai adalci a cikinta akwai maslaha abinda zai gyara ma rayuwarka sannan kuma akwai tausayi sannan akwai hikima duk wani hukunci na shari'ar musulunci sai ka samu waɗannan abubuwan guda hudu al'adil adalci ba zalunci a cikin hukuncin musulunci ar-rahma tausayi sannan al-maslaha gyaran rayuwarka rayuwar ka ta duniya da kuma rayuwarka ta lahira sannan al-hikima akwai hikimar da ta sa aka ce ai wannan abu to kaga babu wahala a cikin addinin musulunci sannan idan wani abu ana cikin yinsa sai wahala ta shigo to kuma sai shari'a sai ta ƙara sauƙaƙawa azumi a cikin hikimar Allah bai ce ne azumin shekara ba haramun ne ma mutum ya zai ce shi zai yi azumi duk shekararsa mazan su mai ce la sama man sama dahar duk mutumin da ya azumta shekara ba hutu to bai yi azumi ba kai da lada a wajen Allah sai aka ce a shekara wata ɗaya kawai za a yi azumi Ramadan a ciki shi ma kuma sai aka zagaye shi aka ce idan akwai wahala ga shi in ana tafiya aka ce aji kaji za ka tafi kasashen da ake tsananin zafi za ka yi tafiya mai wahala sai aka ce ka aji azuminka idan ka aji azumin nan kana da dama sai ka bari sai ka dawo kasar ku lokacin da ake sanyi sau sai ka rama azuminka manzala sama ya siffanta yin azumi a lokacin sanyi da mai ghanimatun barida yace ganima ce cikin ruwan sanyi ba yaƙi ba komai kawai ka samu ganima kaga wahala ta zo amma kuma sai aka sauƙaƙa idan ba za ka iya sallah a tsaye ba yi a zaune idan ba za ka iya a zaune ba yi a kwance ba wahala sai sahabi yazo wajen manzon Allah sama ya kasa iya Fatiha. Fatiha wannan ya kasa iyaka. Manzon sama yace kawai idan ya kabbara ya ce Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah wa la ilaha illa Allah wa subhanallah. Kawai sai ya ruku. Shikenan. Ya kasa iya Fatiha. Sai aka sauƙaƙa masa. Shi yasa suke da kaida suke cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Duk lokacin da akwai wahala to za a samu sauki. Sannan suka ce al-amru idza dhaqat tas'a. Al-amri idan ya kunjata shari'a to sai shari'a ta yalwata shi. To babu wahala a cikin shari'ar musulunci. Shi yasa ake ruwaitowa al-Imam Ma'mar ibn Rashid al-Azdi yake cewa bayan shi al-Imam Sufyan al-Thawri shi ma ya faɗa yake cewa إنما الفقه غصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد إنما الفقه الرخصة من ثقة أبن أكي تيما فهمت الدين نجسيا فهمت الدين تجسيا إتشي الرخصة من ثقة أسامع من تتشمى لن يباد سويكي فأما التشديد فيحسنه كل أحد أما إن يتنميني هو يائيا yanzu idan ka tsaya a bakin hanyar nan za ka iya ba kowa fatawa, ba ilimi ba komai, amma duk wuta za ka kai mutane yi kawai abu za ka samu duk abin da aka tambaye ka ce haram ne shi ce nan me hukuncin ka za su haram ka ga tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahad kowa zai iya zaki amma ar-rukhsatu min thiqati hiya al-fiqh samun sassauci daga malami abintacce na Allah wannan shine fiqh shine fiqh shine fahimtar addini so da kada mutum ya zama kawai bakin shi ya saba da abin da yake da dalili da abin da bai da dalili to sai ya ce haram ai malaman mu cewa ma suka yi sabani suke da suke cewa idza ta'arad al-ahwat wal-aisar ayyuhuma yuqaddam akwai abin da suke ce mishi al-ahwat al-ahwat a fitahu shi ne ka aikata abu domin ka zama ka kauce ma fadawa cikin sabo ko da sabon bai fito fili ba shi ne ihtiyasu to sai suka ce idan ga irin wannan ga kuma wani abu da yake ne shi kuma ya sauƙaƙa wanne suka ci karo to wanne za a gabatar wanne za ka ɗauka da yawa malamai suna cewa yuqaddamu al-aisar a mu'amala a samu wanda ya fi sauki wanda ya fi sauƙin fata wadda ta fi sauƙi kai ka ɗauka kai aiki da ita to kun gama zan sama ya siffanta sahabbansa cewa bu'ithu muyassirin wa lam yub'athu mu'assirin an aiko su saƙon manzon Allah sama shine su zama masu sassautawa masu sauƙi ba masu zafafawa in ka buɗe baki kai ta ce ma mutane komai haram ne komai haram ne za ka sa su cikin halaka za su tsinci kansu a cikin wani yanayin da ba za su iya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ko rayuwarsu ba za ta iya yiwuwa ba shi yasa malamanmu suke da ka'ida suke cewa babu halali awsau min babu haram wa babu harami adyiqu min babu halal kofar halal ta fi faɗi fiye da kofar haram ita kuma kofar haram ta fi kunci fiye da kofar halal har kofar halal tana da faɗi shi yasa idan aka yi maka tambaya aka ce ne ya halatta a gare ni a kaza to sai ka lissafa ma mutum abin da ya haramta a gare shi duk abin da baka lissafa masa ba ya zama me ya zama halal an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da me ya halatta ne aikin hajji yasa na tufafi ku ji hikima me ya halatta ne aikin hajji yasa a tufafi manzon sama sai ya ce la yalbasu al-qumsa kai ya sa riga wala sirawilati ba zai sa wando ba wala talbasu almar'atu alquffazain sannan mace ba za ta sanya safar hannu ba sannan wala tantaqib ba za ta sa niqabi ba in tana aikin hajji shi ke kaga da sohon sun zama ne in ka buɗe littafin fiqhun mu sai ka ga ana sa babu ma na hallahu anhu min albuyu babun abin da Allah ya haramta na cinikayya shi halitta ba maka bai halitta ai kaza ba bai halitta ai to sauran sun zama ne duk wanda ba halitta ba an koya maka ne halal duk wannan yana nuna maka ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya rarraba abin da ya haramta sauran kuma abubuwan su kuma halal shi yasa wancan hadisin hasan yake cewa wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra al-ityan ala tabhaku anha Allah ya haramta wasu abubuwa yayi kaza yayi kaza ya sa iyakoki sai shi game da wasu abubuwa ba mantawa yayi bai yana sane yayi haka ne dan tausaya muku kar ku ce sai kun ta kwakwale kwakwale kuna binciko me hukuncin su me hukuncin su me hukuncin su sai ku tsinci kanku a cikin kunci da wahala to Allah ya gane da so da ka fitin hadisin dai shine idan akai bawali a masallaci to abinda za a yi shine sai a zuba ruwa a wannan wurin da aka yi bawali shine maganin sa hadisin karshen sa yana da ban sha'awa a wata riwaya bayan an gama duka ya gama bawalin sa an zuba ruwa sai manzo mai kebe shi shi kadai da shi sai ya zaunar da shi yace masa ka ganin dakin Allah shi baya halasta ai abubuwa na kazantar mutane a ciki abin da ake yi a masallaci shine ai karatun Qur'ani ai sallah a ambaci Allah kawai sai ba kawai ne ji dadi da irin can mu'amalar da wadannan sahabban manzon sama suka masa a farko sun masa tsawa manzon sun ce ah ku tare shi ya gama bawalin sa tak ko ba a ce ya tsarki ba ko a ce wanda suke dibo sun ba shi ne ya tsarki kide ba ko ba a mishi magana kan wannan ba daga nan kuma sai manzon sama ya kebe shi ya kira shi ya zaunar da shi da ya ci daɗi ya ci daɗin waɗannan mu'amalolin da manzon sama ya musu sai ya ce Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana ya ce ya Allah da ni da annabi muhammadu kawai za ka sa a cikin aljanna da ka sa muka kulle kofa kawai duk sauran ma su tafi da inda suka ga dama kaga fa tsarin wa la tarham ahadan ba'dana wa la tarham nasiya abahu wa nasiya ummuhu wa nasiya ukhtahu wa nasiya ibnahu wa nasiya kullu dawihi ya manta da baban ya manta da mamarsa ya manta da ƴaƴan shi ya manta da dindin sa yace Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana bayan mu buyu ka sa mu aljanna aka zakwa shikenan manzo sai yace eh dariya sai yace laqad dayyaqtal wasi'a ke ka kunta ta abu yalwa inna rahmatallahi qaribun min al-muhsin wa rahmati wasi'at kull shay rahama Allah ta yalwaci komai shike to kage yadda ake mu'amala da mutane kowanne mutum ka san shi sai ka san yadda za ka yi mu'amala da shi wannan fiqhu ne na zamantakewa matuka mai muhimmanci da muke da bukatar shi a yau tantance mutane abinda dalibin ilimi zai yi a masa gyara a kansa idan wani mutumin gama gari ya yi ba haka ya kamata a masa ba wance yana zuwa makaranta yana da neman ilimi yana karanta littafi wancan kuma shi kawai rayuwar shi yake haka nan to sai an bambanta tsakanin mutane a wajen da'awa da wajen karantar da su in ka ce kowa za ka yi mu'amala da shi a matsayin ɗaya shi ke yanzu a cikin mutane akwai wanda kai malami ne ko zai kira ka sai ya ma fulashi ya aje sai ya sake fulashi aje sai ka kira shi kana kiran sa kawai tsak sai ya caɗe ka shi dama malam ina da tambaya ne da Allah malam sai ya ce ina da wata ƴar tambaya ne ƴar tambaya da kuɗin ka za ka mishi da kuɗin ka zai tambaya to sai ka kalli waye shi sai kalli waye shi kuma sannan ka kalli tambayar da zai yi wani ne tambayar kawai za ka ji tambayar tabbas ba ka ba shi amsa ba za a yi kafirci ba ka ga a nan sai ka ce to ka kira eid sai ka kashe kana da yan kudin ka shikenan zai ka sauri ka ba shi tambaya ka ba shi amsa cikin sauki ka ba shi amsa shikenan a yi a wuce amma idan ɗalibin ilimi zai yi haka ba ko dai da kusisi ya je ya nemo kawai sai zai ce maka dama malam ka'idan nan ta nahawu ce da Allah yake son in yi magana kat ko amsa ka kaba shi sai ka kashe in ya ga dama ya kira in bai ga dama ba wajibi bane sai ya san wannan ka'idar ta nahawu amma wancan in baka ba shi amsa ba za a yi ɓahusa. To wannan yana da matuƙar mahimmanci wallahu a'lam. Babun baulus sibiyani, babun da zai bayani akan hukuncin bawali na yara ƙanana. As-sibiyan jin'i ne na as-sabi, macensa ana ce mata sabiyyatu. Cikin jam'in akan ce sibiyan, akan ce sibiyatun, akan ce sibiyatun, akan ce sibiyan, ƙananan yara. Malamai sun tattauna akan wa ake ce masabi. Abul Ala'i Ma'arri, Sheikhul Ma'arri yana cewa sammi sabiyya idza ayantahu rajulan, shi idan ka ga ɗan ƙaramin yaro to ka ce mishi mutum. To sai suka ce as-sabi shine duk wanda bai balaga ba, ana ce masa sabi. Ko yau aka hange aka haife shi ana ce masa sabiyyu, daidai suke da gulamun. Amma akwai matakan da suke bambanta tsakanin yara, in ya kai kaza ga yadda ake kiransa, in ya kai kaza ga yadda ake kiransa. Al-Imamu Sa'alabi a cikin littafinsa Fiqhul Lugha wa Asrarul Arabiyya ya kawo waɗannan matakan duka. Amma dai da gulamun da sabiyyun hikiminsa ana nufin ɗan ƙaramin yaro, lam yahtalim, wanda bai balaga ba. To ne hukuncin bawalinsu. Sannan maza ne da mata ai, ko sibiyan za su iya zama zuku, za su iya zama ina, za su iya zama mata, za su iya zama maza. To ne hukuncin bawalinsu. An Ummi Qaisin binti Mihsanin radiyallahu anha annaha atat bibnin laha saririn lam ya'kul at-ta'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدره فبال على ثوبه فدأ بماء فنضحه ولم يغسله. دقا سيدتنا أم قيس بنت محصن ما لمن سنتتونا أكن سننتا الإمام بن عبد البر أتشن على الاستيعاب في معرفة الأصحاب يتي سننتا جذامة. ونما لمن الإمام السهلي يتي سننتا آمنة. Dama da yawa idan mutum ya shahara da alkunya to za ka ga sunansa mun sha ba da wannan ka'ida, za ka ga ana sabani kan asalin sunansa. Sai kaɗan daga cikin magabata ne suka shahara da alkunyarsu, amma kuma sunayensu ba a yi sabani a kansu ba. Kamar Abubakar radiyallahu anhu ba a yi sabani kan sunansa Abdullahi ba. Cikin littafin sira an ka duba sunansa Abdullahi, amma alkunyarsa Abubakar. To ita Ummu Qais bintu Mihsan wasu suka ce sunanta Juzama, wasu kuma suka ce sunanta Aminatu. Yan uwa Ukasha ce, Ukasha ibn Mihsan. Ukasha wanda Annabi sallallahu ya ce yana cikin saba'una alfan, dubu saba'in ɗin nan waɗanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqab. Shi Ukasha ba? Annabi sallallahu ya ce daga cikin mabiyansa akwai mutane 70,000 da Allah ta'ala ya tanaje su za su shiga aljanna ba bincike ba azaba. Da manzon sama ya faɗi haka sai ya ce musu, sai ya tashi kawai shiga gida ya basu su tattauna. Sai wasu su ce ai su ne waɗanda basu taɓa bauta ma gunki a jahiliyya ba. Wasu ce ba su ba ne, su ne waɗanda suke kaza. Kowa ɗaya ya faɗi maganganunsa, manzon sama kuma yana gab da gidansu yana jin su. Da ya fito ya ce duk ba haka ba ne. Sune allazina la yastanquna wala yaqtawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Sune allazina la yastanqun, ba su ce ma wani ya musu tawaida ko ya musu ruqya. In ba su da lafiya ba za su ce min addu'a ba, ba su cewa sai su shi in ka musu shi kenan, in ko baka musu ba to su ba su nema a wajenka ba. Sannan wala yaqtun ba su lala, in suna da ciwo ba a sa musu, ba su yadda a sa musu karfe a wuta a nana a waje. Sannan kuma wala yatayyamu, ba su canfi, ba su canfi. Su ga wani abu su ce ai tunda suka ga wannan abun akwai sa'a, ko su ga wani abu su ce tunda suka gan shi akwai tsiya ba za ma su tafiya ba. Yana fitowa kofar gida kawai ga bakin kare sai ya ce ai ba tafiya ya kwasa. To ba shi wa ala rabbihim yatawakkalun, suna dogara ga ubangijinsu. Shikenan kawai sai Ukasha ibn Mihsan sai ya tauri sai ya ce ya rasulallahi is'alillaha an yaj'alani minhum ya ma'aikin Allah ka wukamman Allah ya sani a cikinsu nan da ta kai sun ci an tare ne shi kana cikinsu so daga tsohon guda nawa an cira daya to da muna ciki insha Allah amma da waɗancan fasharit ɗin to dan wanta ne tana ɗaya daga cikin muhajirai mata waɗanda suka musulunta da farko farko ita ce ummu qais annaha ata ibn illaha sagirin ta zo da ɗanta ɗan ƙarami gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ɗan naka malamai kamar ibn hajar suka ce ya rasu yana ɗan ƙarami shi yasa lam yuzkar fi tarihi ba a ambace shi a tarihi ba ya rasu tun yana ɗan ƙarami lam yakul at'am bi fara cin abinci ba wani abincin irin abincin da manya suke ci wanda ke sa bayan gida yayi ƙarfi ko to bai fara cin sa ba ba yaye shi ba dai a takaice ce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi sahabbai sukan kawo ƴaƴansu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa musu albarka manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a haka nan kawai sai ka ɗauko ɗanka ka kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya musu addu'a saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kat'ana albarka ne shi kat'ana shi albarka ne duk wani abu da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam nashi da albarka wato mai alkhairi ne kuma alkhairin sa baya yankewa saboda su sai su kawo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi domin ya musu addu'a ya musu addu'a haka nan idan an haifi ƴaƴa suna kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tahaninki ya tauna dabino sai ya lasa musu gabaki ya sa musu a bakinsu duk saboda me ya zama niyan manzon Allah su sama shi ya fara shiga bakin su to sukan yi wannan to sai ta kawo shi wajen manzon Allah sallama shi kenan fa ajlasahu rasul sama fi hijri sai manzon Allah sallama ya zaunar da shi akan shinyar sa in kan ce hijru rani rani shine hijru to in kan ce hijr duk abin da zai zama ya maka iyaka ai shi yasa ake da haju a fiqhu ai ma mutum iyaka a ce kai ya kashe kudin shi ko sisi kuma a sanar a gari cewa ba a yadda wani mu'amala da shi ta kudi ba shine haju ai sannan shi kan shi dutse an ce mishi hajar saboda me saboda wawake shi da ake yi ai ai rani ko kuma zaka same shi yana da me zaka same shi yana da kogo to shi zaki ce masa haja to hijir kaman manzo Allah sama ya zauna to ramin cinyarsa tsakanin cinyarsa to shine hijir ɗin idan aka aje yaro a nan ko da rarrafe ko tafiya yake kaga kai ko zama in yana zama irin karkar wannan da yaro yake to ba zai faɗi ba to manzo sama sai ya zaunar da shi a kwalogon cinyoyinsa fa bala ala thawbihi sai ya ma manzo Allah sama bawali a tufafinsa fada ajima'in sai manzal sune ya ce a kawo ruwa fada zahahu wa lam yaghsilhu sai manzal sune ya zuba ruwa a wannan tufafin wa lam yaghsilhu bai ce aje a wanke tufafin ba kawai sai ya zuba ruwa shi ke abin da ake ce ma annafsu shine asab a fara ruwa a wuri shine nafsu wani zubin ma annafsu na daukar yayyafi a yayyafa ruwa to wannan yaran namiji to hadisin sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin bawalin namiji da bawalin mace yaran da basu fara cin abinci ba idan suka yi bawali bawalin yarinya a wanki bawlul jariyati yughsal wa bawlul sabiyyi yunzah haka wani hadisi yace idan yarinya ce yar karama ta yi bawali to a zuba a wanke tufa amma idan yaro ne namiji yayi bawali to a zuba ruwa malamai sun tattauna matuƙa sun ƙara ma juna sai ne a game da mecece hikimar da ta sa aka bambanta tsakanin bawalin namiji da mace in ba ku manta ba mun taɓa tattauna wannan a lokacin da muke karanta wanzatul ahkam malamai sun tattauna ne tsawo wasu suka ce an bambanta tsakanin bawalin namiji ƙarami da bawalin yarinya ƙarama saboda me saboda wai bawalin mace ya fi ƙarfi suka ce wai sha'awar namiji ta fi ƙarfi usiyezama bawo linsa kuma bai da ƙarfi, ita kuma sha'awar mace ƴar ƙaramar sha'awa ce, sha'awar ta bata kai ta namiji ba sai aka sa bawo linsa ya fi ƙarfi. Malamai suka ce wannan yayi nisa sosai, yan ƙananan yara ne na sha'awa take a tare da su. Wasu suka ce abin da ya sa aka bambanta saboda ne zukatan mutane sun fi ɗaukan, sun fi karkata zuwa ga in sun ga yaro namiji su ɗaukai fiye da mace, to kuma zai riƙa ba wani. Ita kuma shari'ar musulunci idza ammatil balwa bi shay'in khaffa hukmuhu, suna cewa idan abu ya zama gama gari ana yawan sa, ana yawan yin shi, to sai hukuncin shi ya sauki. Suka ce to tunda ana ɗaukan yara maza da yawa kuma za su yi ba wani, to shi yasa sai aka sauƙaƙa hukuncin su, aka ce su a wani a zuba ruwa, amma ita mace shi ma wannan yana da rauni. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi yace ta'abbudi ne kawai, haka Allah ya tsara. To da ka kai a matsayin ka na musulmi ne zaka sai ka gano dalili abi manzo Allah sama ya bambanta, shikenan kai ma ka bambanta, shikenan. Wannan magana ta zama magana tana da ƙarfi sosai, cewa ba wata hikima da aka iya ganowa har yanzu mai ƙarfi da za a kafa hujja da ita kan bambanta tsakanin bawalin namiji yaro da kuma bawalin yarinya ta mace ƙarama. So da haka shi ne daga babu wani dalili da ya tabbatar da haka. Babun albaulu ƙa'iman wa ƙa'idan, muna da lokaci ko? Wato, ai ba ku nuna ba. Shikenan sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah malam idan mutum ya taka kusa sai aka ce a sa ƙarfi ko dutse a wuta, shin lalas ne? Lalas ne mana sunan shi lalas, an taba maka ne? An taba maka kafa take na lalas ne mana, shi ne lalas mana, ai lalas ne ko sakiya, shi ne banzan da sama baya kan wannan saboda akwai wahala a cikinsa, akwai wuya matuƙa, akwai wahala a ciki. To shi yasa manzon sama yace baya son al'ummar sa su yi shi, amma kuma magani ne duk littafin da suka rubuta da cewa idan akai bayani akan magani za ga an ka alƙai, amma shi kan shi Balarabe zai ce akhiru dawa'il kai, sai idan an rasa yadda za a yi da ciwo to daga nan sai a ce ai lalas, amma babu dalili ba yadda za a yi ai lalas. Da nan da wannan ne malamai ai gabaki ɗaya suka fitar da hukuncin yin magani idan ba ka da lafiya. Shin idan mutum bai da lafiya zai yi magani dole ne ko ba dole ba ne? Wasu malamai suka ce dole ne, wasu suka ce ba dole ba ne. Inda mutum Allah zai jarabe shi da rashin lafiya ce shi ba zai sha magani ba, bai laifi ba. Ki shan magani, shi ka sha magani, ki je asibiti ya ce a'a shi ba zai laifi ba, bai laifi ba. Sau lirajihi bai laifi ba, yin magani halatta ne, ba wajibi ba. Mutum ya yi shi kenan ko bai yi ba shi kenan. Kun gane ya? Kada maka ce ba za ka je asibiti ba, ka je manzon sallama ya yi magani. Yawwa. Ba. Ai shi ne aka yi bayanin shi. Shi ne aka yi bayanin shi. Ba a san a yi. Amma idan mutum ya yi to ya cire kansa cikin waɗanda ba za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Shi kenan kaga sai ci gaba da lalibe. Dama dukkanin mu lalibe muke amma cikin haske. Ba cikin duhu ba insha Allah. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.